Kato
mashal eh hake
wa ma uridu an ukhalifakum
ila ma
in uridu illa al-islah ma istata' wa ma tawfiqi illa billah عليه توكلت وإليه أنيب.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله. Muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake tara mu ya hada mu a wannan gidan radio mai albarka, gidan radio jihar Damagaram. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu cikin abin da zamu hadi. Allah kuma ya ba mu ladan Damagaram da kewaye gaba daya. Muna ma yan uwa barka da sallah wannan idi na babbar sallah idin layya. Da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana sai mu ce taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal min al'aidin al-faizin. Allah subhanahu wa ta'ala karba mana, Allah ya karbi ibadu, Allah kuma ya mana gafara, Allah ya hada kawunan mu, Allah ya sa mu so juna. Muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya akan wannan ni'ima wanda ta wuce. Ƴan uwa masu daraja, yau muna 16 ne ga watan Zulhijja, hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama 1447, wanda ya daidai da 2 ga watan 6 2020 da shidda. Hadisin mu idan mu manta ba, wanda muka karanta sati 4 wanda ya wuce, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa hadisi na Abi Huraira, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jara, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa. Hadisi ne wanda yake da bangarori guda 4. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace a matsayin mu na masu imani, kowa in za ka yi magana to kai ta alheri, in ko ba za ka yi magana ba to kai shiru. To wannan mun yi bayani akan shi ya wuce wani satin. Sai kuma sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya imani da Allah da ran lahira ya girmama makwabcin shi, ya karrama shi, ya darajanta shi, kada ya cuce shi. Mun karanta hadisi da yawa wanda suke karantarwa akan cewa yana da kyau mu girmama makwabta, mu zamana lahiya. Kuma aka gaya mana manganu na manzo sallallahu alaihi wasallam masu nuna azabar mutumin da zai cuci makwabcin shi ko kuma ya musguna mishi ko ya takura mishi. To sai gaba ta ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya imani da Allah da ranar gobe to ya girmama bakon shi. To wannan shine gabar da yau insha Allah zamu bayani akan ta. Har yanzu dai muna cikin littafin mu mai girma أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم نا عبد المنعم الهاشمي. kenan yana magana akan cewa halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin littafin sahih Bukhari da sahih Muslim. To gaba ta ƙarshe kenan manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam duk wanda imani da Allah da ranar gobe ya girmama bakon shi. To mala yace yu'addu al-ikramu ad-dayfi min al-imani, ana lissafa girmama makwabci ko ya girmama bako daga cikin imani. Wa min mazahiri taqwa, da kuma abubuwa wanda ana da ganin su a zahiri, an san duk mai girma bako mutum ne mai tsoron Allah. Wa husnul islam wa din, kuma mutum addinin shi mai kyau ne, kuma musulunci shi mai kyau ne. Duk mutumin da aka ga yana girma bako, zai ba shi masabki mai kyau, ya ba shi abinci mai kyau, ya gaya mishi magana mai kyau, ba tare da ya nuna mishi damuwar shi ba ko wani takurar shi, ko da ko a takure yake, to wannan mutumin za mishi bishara ta imani. Lalle ne tabbas imanin shi ya kai imani, kuma addinin shi ga manzon Allah da yake addinin tuwa, lalle ne to wannan addini nashi addini ne wanda yake tsayayye. Mala ce bayyana lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil hadisi, manzon Allah ya mana bayani a cikin hadisi cewa anna minal man iltazama shara'il islam, duk mutumin da ya lazumci shara'o'i na musulunci, wasalaka masalikul mu'minin al-akhyar, ya shiga hanyar mu'minai waɗanda suke zababbun Allah, kenan fa ulaika ma allazina na'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin, akwai zababbun Allah, annabawa, siddiqai, shahidai, mu'minai. To in mutun ya hau hanyar su, to mala yace lazimahu ikramu man nazala indahu min ad-duyuf, to ya zama dole, ya zama tilas, ko kuma ya hawuyan shi ya girmama wanda ya zo gidan shi. Bako ne ya zo, ko na kusa ko na nesa, dan uwa musulmi ya zo wajenka, to haƙƙin shi a kanka haƙƙi ne na musulunci, haƙƙi ne na imani, kuma kaman za a jaraba ga a ga cewa ya kake, ya imaninka yake, ya tausayinka yake, ya kyautatawarka take, ya alaka ɗan uwantaka da aka ce musulmi ɗan uwan musulmi ne, kenan za a ganta lokacin da wani ya zo ma baƙunta, sai ka girmama shi, sai ka karrama shi. Yace wal birru bihim, duk wani abin alheri ka mishi, wal ihsanu ilaihim, kuma su baki ya kamata a kyautata musu tun daga kyautata ta magana, barka da zuwa lale, ai ka zo gidanka nan ma gidanka ne, ai nan ma duk abin da kake so, kamar kana gidanka, ka sakata ka wala, kada ka ji damuwa, kada ka ji komi. To wannan halaye ne na musulunci. Wa kana zalika dalilu kamali thiqatihi billahi ta'ala, duk mutumin da ya wannan yana nuna cewan yana da cikar yarda da Allah, wa sidqu tawakkuluhu alaihi, kuma yana gaskata dogaro da Allah subhanahu wa ta'ala. Fa qala alaihi salatu wassalam, manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu, kenan gabar da muke magana. Kaga ikram shine darajantawa, da Hausa ma ba za mu iya cewa karramawa, a ce ya karrama shi, kenan ya girmama shi, ya mishi duk wani abu wanda yake mai kyau na Allah san barka. To haka ake so mai imani, ɗan uwan masu girma, wannan halayen musulunci ne. Kamar da muka ce musulmi ɗan uwan musulmi ne, inda za a ce kowane ɗaya daga cikinmu zai aiki da irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar, da yadda manzo Allah ya koya, da yadda manzo Allah ya rayu sallallahu alaihi wasallama tsakanin shi tun daga cikin gidan shi, matekin shi, ka zo abokan shi, sahabban shi, ya rayu da wanda ba musulmi ba, ya rayu da wanda yake Yahudawa ne ko Nasarawa ne, a cikin garin Madina, da irin mu'amala da suke na kasuwanci, mu'amala na noma ko na kiwo. To lalle ne tabbas duk mutumin da ya san wannan, in ya tsaya ya diba da kyau, zai ga kyawun addinin musulunci a kasancewar shi salihun ne li kulli zamanin wa makan. Kuma idan mutum ya siffantu da wannan siffa, zai zamana lahiya, zai samu alherin duniya, kuma zai samu alherin lahira. Kina halayenka sun zama irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi ko Allah ya ce mana subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, muna da koyi kyakkyawa game da rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ne horin jakada wanda ya kamata a ce madibinmu dan za mu diba rayuwarmu ta yau da gobe. To yanzu misali ka dauki karamin misali, an ce ka girmama bako, kaga dai bakon nan tayu ma baka san shi ba, tayu dan uwa ne, tayu ba dan uwa bane, tayu daga nesa yake, tayu daga kusa yake. To ka bar wannan, to ina ga wanda kake rayuwa tare da su, wanda ba baki bane, tare kuke, tana yawa a cikin gida ɗaya kuke tare da shi, tana yawa makwabcinka ne, tana yawa makwabcinka ne ko wajen kasuwa ko a gona ko kuma wajen aiki, tana yawa makwabcinka ne tare kuke. To in dai an ce ba koma a karrama shi a girmama shi, to ina ga na kusa, kenan kaga min babu aula. To musulunci yana karantar da mu kyawu halaye waɗanda suke kyawawa. Duk mutumin da zaka ga rayuwar shi ba kyau, mu'amala da mutane babu kyau, mu'amala da na kusa ko na nesa, to wannan ba karantar wa addinin musulunci bane. Duk inda kaga wata takura ko wani yamutsi ko wani tashin hankali ko wani ta'addanci ko abin da ya kama da wannan, ko kuma rayuwa ta yi ɗaci ko tsakanin mata da miji ko tsakanin ɗa da uba ko makwabci da makwabci, to so da yawa ba rayuwa addinin musulunci bace. Shi musulunci abin da ya karantar ayi haƙuri, yana daga cikin darasin da muka yi a wannan kafa, mu yi haƙuri don mu zauna lahiya. Haƙuri shine zaman gishirin zaman duniya, inji malam Bahaushe. To saboda haka yana da kyau mu kasance masu girmama duk wani baƙo. Wadiyafatu min makarimul akhlaqi wa adabul islam, mala yace ita wannan in ka sabke baƙo irin tarariyar shi da zaka yi, da irin ruwa da zaka bashi, da abincin da zaka bashi, to yana daga cikin halaye na musulunci. Yace wa khulqul nabiyina was salihin, kuma halaye ne na annabawa. Kenan zaka ga kai koyi da annabawan Allah, kai koyi da magabata na gari, mutanen kirki. Mala yace walakin hal hiya ay diyafa haqqun am ihsan. To musulunci, malaman musulunci suka tattauna, idan mutun ya zo maka bakunta, wai dole ne, tilasi ne, haƙƙi ne ka ciyar da shi, ka bashi masauki, ka mishi abin da ya dace, a'a, ko kuma dai kyautatawa ce. Wannan malamai sun yi magana da yawa, amma dai jumhurin malamai shine malai ce wa jumhur ala anna diyafata mustahabbatun, an so abu ne mai kyau, in baka yi ba baka lalada ladan yi, amma babu wani takamaiman zunubi wanda za a kama ka da shi. To amma ho a cikin malamai akwai wanda suka ce wajibi ne, daga cikin su akwai Imam Ahmad da kuma Lays ibn Sa'd, suka ce annaha wajibatun yawman wa layla, rana daya da yinin shi. Kaman bako yazo maka yau da magariba, to ka ciyar da shi a wannan daren, kuma gobe har ya zuwa magariba ta kewayo, kenan awa 24. Suka ce wannan wajibi ne, ka ciyar da shi, haƙƙi ne na musulmi akan musulmi, haƙƙin bako ne akan mazauni. To ka suka kawo hadisi, suka kawo dalili da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda Imamu Ibn Majah ya rawaito shi, manzo Allah ke cewa laylatul dayf haqqun wajibun ala kulli muslim, wa fi sahihayn an Uqbah ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu qala kunna ya rasul Allah innaka tab'asuna. Akwai hadisi da dogo, manzo Allah sabai suka ce kana tura mu wasu wurare, to ana hana mu abincin bakunta. To manzo Allah ya ce musu kenan kuna iya daukan abin da ya dace. To wasu malamai sai suka kawo hujja akan cewa haƙƙin ciyar da bako dole ne. To wannan ne duka malamai suna waɗannan maganganu ne don su kusanto mana da nesa kusa. To amma jumhuri shine shi wannan ciyar da bako ko sabkar da shi bashi wurin zama, yace mala yace yana daga cikin mimbabi makarimul akhlaq, kawai halaye ne masu kyau, walaysa bi wajiba. Saboda manzo Allah yace falyukrim, kenan ya kirye ya karrama shi. A wani hadisin manzo Allah yace falyuhsin, ya kyautata. Wa kullum minhuma la yadullu ala alwujubi, mala yace wannan kalmar falyukrim falyuhsin baya nuna cewa wajibi ne. To amma dai babban abu ne, kuma ga dimbin lada, ga kuma koyi da annabawan Allah, koyi da salihan bayu, mutun ya kokarin karrama shi wannan bako, in dai yazo to ka girmama shi. Yana daga cikin abubuwa wanda banda ma karantarwa ta addinin musulunci, idan muka diba a rayuwa ta yanzu, to mutane kowa ya kawo talauci bakin hancin shi ko bakin idanuwan shi. Da can a dauri iyaye daga Kano, za ka ga cewa irin maciya da ake ta cin abinci, ko bako ya zo gari bai shan wahala. A ce an samu wani bako, an san shi sananne ne, ba wani mugun bako bane, to kaga abinci yana fitowa masallaci. An samu an yi wani bako, to kaga kenan wannan karramawa ne, wannan girmamawa ne, sai kaga rayuwa ta yi albarka. To amma yanzu kowa da ya ce ni kadai, da ni da ƴaƴana da gidana, to sai kaga mutun yana dimbin arziki, ga abincin da yawa, amma kuma yunwa gare shi. Saboda me? yunwa ta zuci bai koshi ba, yana ganin abin bai ishe shi ba, saboda babu sadaka a ciki, babu kyauta, babu girmama makwabci, babu kuma girmama wanda yake bako ne. To irin waɗannan abubuwan gaba ɗayan su ladabin musulunci ne, waɗanda suke sa albarka ko a cikin dukiya, albarka a cikin rayuwa, kai albarka har a cikin ƴaƴa da jikoki. A ce baban su wane ga yanda yake, a yanka je masabki gidan wane, har ka gaci a wannan, a ce wannan sarkin baki ne. Duk gari idan aka yi wani bako, in aka tura mishi, to zai yi kamar yana gidan shi. To wannan ladabin musulunci ne, ya kamata mu kyautata, ya kamata mu tausasa, ya kamata duk in ka ga bako, saboda bakunta wata abu ce wanda mutum ya bar gidan shi, ya bar abu kaza, ya bar abu kaza, in wata sana'a, in wani abu ne yake tamaka da shi ma ya bar shi. To shi yasa sai musulunci yasa cewa a kyautata mishi, a girmama shi. Malati min adafi diyafati wa dhaif, akwai ladabi wanda ya kamata mu sani, daga cikin su akwai albishru wal bashashatu fi wajhi dhaifi, kenan shi makwabcin da yazo, kamar yadda malam Bahaushe yake cewa shin huda huska ta hita barma. To kada bako yazo daman da ka gaisa da shi kana takure, kana tunanin ya zan sabkar da shi, mi zan bashi, zuciyarka ba ta so, sai ya gane a huskarka cewa wannan mutum a takure yake, to wannan bai dace ba, bai kamata ba. Ya kamata ka mishi dariya, ya ce wa tatayibul hadisi ma'ahu, kuma in kana magana ka mishi magana mai daɗi. Ya ce wal mubadarati bi ihdarihi ma tayassara indahu min ta'amin wa sharab, kuma ka yi gaugawa ka kawo mishi abin da ya sauƙaƙa. Kakka tsora ma kanka wani bashi, kakka tsora ma kanka wani nauyi, abinda kake ci ka bashi, Allah ya sani abinda kake tamaka da shi, to shi ma ya tamaka da shi, shi ba kwanka. Ka ba ka mishi ruwa, a ka mishi abinci daidai gulgudun iyawa, to wannan ladabi ne. Wa yazidu amma yata'amuhu ahluhu wa iyaluhu fil mu'tadi muddatun yawmi wa layla, bale yake cewa kenan, misali in a ce a gidanka za a ci kilo ɗaya, kilo biyu, kenan yanzu an samu bako sai a ƙara kilo ɗaya da rabi, kilo biyu da rabi, wannan abinci guda rana da yini haƙƙi ne na bako. Ya ce wa fil yawmaini akharaini yut'imuhu kama yut'imu iyalahu, ya riƙa ciyar da shi kamar yadda yake ciyar da iyalin shi. Min ghairi kulfatin, mala ya ce kakka ɗora ma kanka nauyi, kuma ya ce wala idrara bihim, kuma su ma iyalinka kakka ciyar da, kakka musguna musu daidai ruwa daidai zaki, fattaqullaha masata'tu li yunfiqu sa'atan min sa'ati, kenan kana da arziki, to ayi bakunta bako ya ga arziki, idan kuma daidai ruwa daidai zaki, to haka ya kamata. To wannan babban ladabi ne, amma iyazan billahi bako ne ya zo bako tun daga huska, ya gane cewa wane bai karbe shi ba, kuma zai fassara ka daga huskarka, irin kallon da zaka yi, da irin manganu da zaka rika hodi, da irin yanayi da zaka bashi na wurin zama. To alal aqalla dai a ce kwana uku kai kokarin yi mishi karama, ka karrama shi, ka girmama shi. Hadisi ne Imam Muslim ya rawaito shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ad-diyafatu salasatu ayyam, ba kunta ko kuma abincin da zaka ba bako ka dauki nauyin shi kwana uku. Yace wa ja'izatuhu yawmal yawm wa layla, amma da yake na wannan kenan na wajibi dare, amma dare na biyu wannan kuma ja'izi ne. Yace fa ma kana wara azalika fa huwa sadaqatun alaihi, in yaso daga baya bakon ya zauna sati, sati ɗaya, sati biyu, to sallallahu alaihi wasallam yace kamar kana sadaka ne. Kuma mun san cewa sadaka tana bushe hushi na Ubangiji subhanahu wataala, sadaka tana sauya abubuwa waɗanda suke mummuna a garin game da mutum su zamanto masu kyau. Duk mutumin da ya sadaka musamman na abinci, allazina yunfiquna fi sarai wa dharai wal kadhibina al ghayza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin, wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace irin abin da za a zo na bako ne, ko in bakon ya zo yana cin abinci to radda ya tashi, to gaba ɗaya sai ya tayi da zunubin ku ko ɗan gidan. Ko kuma idan misali a ce wasu mutane ne jama'a suka zo suka ci abinci a wani gida, to suna tashi za su tashi da wani zunubi, wani bala'i Allah zai kare, wata musiba Allah zai tsare, don me? Saboda an yi sadaka, kuma musamman ta ciyar da abinci ba ƙaramin abu bace. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa mutumin da yake son aljanna ya shige ta kai tsaye, to ya rika ciyar da abinci, ya rika sallah da dare, zai shiga aljanna. Malice wa amma daifu fa min adabihi alla yudayyiqa ala mazurihi wala yuz'ijuhu. To kai ma bako musulunci yana da magana a kanka, kai ka zo matsayinka na bako, ka gane cewa wannan mai gida a takure yake, iya iyawan shi ne yake yi, ko kuma ya kashe kudin shi ya maka hidima, iya hidima, to wannan hidiman a kwana uku kaga daidai ne, yana da kudin shi yana kashewa a shiga nan a shiga nan, to sai ka fahimci kwana na biyar, kwana na shida, kwana na bakwai, sati kwana goma, sai ka fahimci cewa wannan wane fa kamar bashi ne yake ko kuma a takure yake. To kai ma kamata inda kudi a wajenka ka agaza, in babu to ya kamata a ce ka sabke mishi wannan nauyi. Kaga kenan musulunci yana karantar da mu la darara wala dirar, babu cuta babu cutarwa. Kai ma da ka zo bako, da cewa musulunci ya ce a girmama ka, kai bako a karrama ka, to kada ka zamanto kuma wani abu na damuwa game da wani dan uwanka musulmi. Ka sauƙaƙa mishi, in ka gane cewa lalle ne abubuwa sun ja da baya, to kai aiki da abin da ka samu. To shine sai mala ya ce wa min tadyiqi an yamkusa indahu fawqa salasati ayyamin. Yana daga cikin takurama mai gida da ka zo bakunta gidan shi ka wuce kwana uku, wanda musulunci ya bada a girmama ka a karrama ka, sai ka zarce kake sati ɗaya, sati biyu, sati uku, in dai ba da yardar shi ba, in dai ba ka san babu wani damuwa mai hali ne, to in ka san mai karamin hali ne ka tausiya mishi, kai ma kada ka cutar da shi. Yanda musulunci ya ce karrama ka, to kuma kai ma ka girmama shi, ka daidaita abin da ya dace. Malaka huwa yashuru annahu laysa indahu ma yudifuhu bihi. Kuma kai bako sai ka ji a jikinka cewa ka fahimci wannan mai masabki, wannan mai masabki nawa abubuwa dai kamar babu, to ya kamata ka tausaya mishi. Imam Muslim ya yi riwaya daga hadisin Abi Shuraih radiyallahu ta'ala anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qala wa la yahillu li rajulin muslim an yuqima inda akhihi hatta ya'samuhu. Qalu ya rasulallahi kaifa ya'samu? Qala yuqimu indahu wa la shay'a lahu yuqrihi bihi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bai halitta ba ga musulmi ya zamna a wani dan uwan shi musulmi a matsayin bako har ya sa mai gidan ya dauki zunubi. Sai sabon manzo Allah suka ce ya rasulallahi ya za a yi shi mai masabkin bako mai gidan ya samu zunubi? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shine ya zamna a wajen shi, kuma shi bakon ya san babu komi a gidan, kuma ya ci gaba da zama, mai gidan bai ci da shi ba, mai mushi kaza, kenan kaga ya dauki zunubin shi. To sallallahu alaihi wasallam ya ce kai a karan kanka ma bai kamata ba kai haka. Yawa masu daraja musulunci kenan, wannan yana daga cikin kyawu na addinin musulunci. In ba musulunci ba, a ce ka je wasu al'ummu ko ka je wasu wuraren daban, za ka ga rayuwa wanda ba ta addini ba ta sha bamban da irin wannan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantar da mu. Kenan inda ba musulunci da man balada ake nema ba, kenan ma ka sabke mutun dan mi za ka sabke shi, mi za ka samu? To kaga shi kuma musulmi yana tunanin zai samu lada, kuma umarni ne na Allah, kuma umarni ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma halayen annabawa ne. To amma shi wani a wasu wuraren sallama ma aiki ce, ka gaida mutun yanzu, ka gaida shi gobe, jibi yace to ko akwai wani abu tsakanin da kai? Babu abinda muka yi bayani na makwabtaka, babu abinda muka yi bayani na yawantaka, babu abinda muka yi bayani na son juna, wanda manzo Allah ya karantar da mu tsiran Allah da amsa da tabbata gare shi. Balle kuma ka zo ka ce hakka hudu wani haƙƙi na bako, kaga mu a musulunci bako yana da haƙƙi. To idan bako yana da haƙƙi, to ina ga musulmi dan uwanka wanda kuke kusa da shi, matarka, danka, mijinki, makwabtanka, makwabcinka ko a aiki, makwabcinka ko a gona, kai makwabcinka ko bulaguro za ku yi daga nan zuwa can? Kaga kenan su ne irin abinda muka bayani wal jarijul qurba wal jaril junubi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani aya ta alqur'ani, makwabci na kusa, makwabci na nesa. To kuma yanzu kaga bayani akan bako. Malaka wa hadhihi alhalatu lahu an ya'mura bi tahawwul anhu wa khasatan ba'da salasa li'annahu qad qadama alayhi. Muslimci kai bako, muslimci ya baka kwana uku, ya kamata kahin kwana uku nan ko ka samu inda zaka zauna ko ka je ka kama hotel ko kuma ya zamanto da abincinka shi da abin da ya kama da haka amma dai musulunci ya baka kwana uku mai gida ya karrama ka mai gida girmama ka kada ka wuce nan in ka san zaka takura mishi amma in ya kasance mai hali ne ko kuma babu wani matsala to wannan sai kai ta zama in ma shekara nawa ne to amma musulunci abin da baya so shine kada wani ya ji wani abu a cikin zuciyar shi na dan uwan shi musulmi kullun so ake a so juna a zauna lafiya kuma rayuwa ta addini malai ce walil amali bi ahadisi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahmiyatun khassa aiki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da muhimmanci na daban yanzu duk zaka in kaga musulmi biyu a ce wannan yana aiki da abinda Qur'ani ya hadi wannan baya yi wannan yana aiki da abinda manzon Allah ya koya na halaye ne na hakuri ne na zamantakewa ne na menene shi kuma wannan baya yi to sai kaga bambanci shi wannan ya zama bamban da wancan saboda rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abu ce abin sha'awa duk wanda ya karanta sirran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ga abin mamaki zai ga abin sha'awa fa hadisi abi huraira malai ce wannan hadisi da muka karanta man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa kenan bayanin mu ne yau to shi wannan hadisin gaba ɗayan shi malai ce lahu ahmiyatun khassa yana da muhimmanci لأن العمل بما عرفناه من مضمون هذا الحديث بالغ الأهمية للي نمتني أيكي دعوان دا مكجين وانا حديث ينا دا متكر مهمانج يتش لأنه يحقق وحدة الكلمة شي وانا حديث انكا كليشي مالج ابن هرقو دينا سام زمن تو سنسيا دا تمالا باوشيش قوة دي وبا دي مسو يجونا تند انيا زمن تو babu wanda zai magana sai ta alheri kenan kaga babu manganu wanda na guzuri tsoma ko annamimanci ko kuma wani kinibibi ko kuma wata magana na araba wance da wani ko wani da wani za a zauna lafiya na hurko kenan in aka zauna makwabci da makwabci zama na lafiya in bako yazo aka karrama shi to kaga kenan akwai ɗan uwantaka shine malai ce wahidatul kalma kenan kalmar mu za ta zama to daya musulunci baya san wancan yayi can wancan yayi can ana so ne a so juna ai hakuri mayalan kuma sai ya ce wa yu'allifu bainal qulubi shi wannan hadisin yana daga cikin hadisan da suke tarmi zakata su zamanto a wuri guda wa yazhabu ad-dagha'ini wal ahqad hadisi ne wanda yake bayani akan cewa duk wata keta duk wata hasada a kore ta duk wani abin da yake da mara kyau shi ma a ture shi malai ce wa zalika anna an-nasa jami'an yujawiru ba'dhum ba'dan mutane so da yawa akwai makwabtaka baiwa mutun ya rayu shi kadai wa galibuhum dayfun aw mudifun kuma so da yawa za ka ga mutun ko ya zamanto makwabci ko kuma shi makwabci saboda haka kenan wannan abubuwa ne wanda ya kamata a ce mun rike su da kyau zamu zauna lafiya kuma addinin musulunci addini ne mai kyau zamu zamanto rayuwa mai kyau yadda Allah yake so da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nan zamu dakata da fata abin da ke na daidai Allah tara mu cikin ladan da ni da ku gaba ɗaya wanda ke na kusure ne Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah sai Allah ya kai mu sauki insha Allah muna cikin masarai
wa illa tasrif anni kaydahun asbu ilayhin wa akun min al-jahilin فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن